wani masanin tattalin arzikin kasa kuma tsohon ma'aikacin babban bankin Najeriya wato Alhaji Muhammad Shani yace ya kamata shugaban Muhammadu Buhari ya fara da batun na yaki da cin hanci da rashawa zuwa kan wasu al'amuran da suka shafi batun daukar ma'aikata da ba da kungila a ma'aikatu da kuma wasu kwatutuwan da suka shafi 'yan Najeriya. Alhaji Shani ya dai bayyana haka ne a wata hira da ya yi da gidan rediyon murya Amurka a garin Maiduguri wanda ya ce batun cin hanci da rashawa ya zama babban annoba a ƙasar nan kuma dole ne 'yan Najeriya su ba da tasu gudumawa wajen taimakawa shugaba Muhammadu Buhari don yakar batun cin hanci da rashawan.
Cin hanci da rashawa almuba ce wanda mun riga mun san ta cinye ƙasar nan. Zan ba wa kanmu laifi, mun san matsala da shugaban ƙasa ya shigo ƙasar nan mulki a lokacin da ya shigo cin hanci da rashawa ya rufe ƙasar nan wanda in muka rufe muka ce ba mu san ba mu taimaka masa ba. Amma fa aikin yana da yawa. Aikin ya fi ƙarfin mutum ɗaya. In ka ga cin hanci, har yanzu inda aka fara, ana magana ne a waɗanda suka ɗauki fiskal kuɗaɗe. Ana magana kuɗaɗe ne kawai. Amma in ka duba, ai ita cin hanci da rashawa a Najeriya tana hanyoyi da yawa. Menene? Menene ake nufi cin hanci da rashawa? Ka biya ma kanka buri ta hanyar da bai cancanta ba. To ko kuma ka biya wa wani ɗan uwanka buri ta hanyar da bai cancanta ba.
Alhaji Shani ya ce har yanzu akwai wasu tsohon cin hanci da rashawa wanda aka yi su ta wajen ɗaukar ma'aikata da daidaiwar harkokin gwamnati wanda har yanzu ba a taɓo su ba.
Akwai cin hanci da rashawa wanda za a yi shi wajen ɗaukar ma'aikata. Akwai cin hanci da rashawa wanda za a yi a wajen promotion na wajen aiki. Kaga duk wannan ba a taɓo su tukuna ba. To kuma suna da illa. Menene illar su kamar mu taɓa kamar wajen ɗaukar aiki? In har ba za a buɗe ɗaukar aiki a cire son rayuwa a ciki ba, kaga maganar fighting is insecurity da ake ma ba za ta kwanta ba. Saboda in kai ba ɗan wani ba, ba za ka samu aiki a inda wai yana da kyau ba, ko kuma ka samu aiki ma ya zama kawaya. Na ga muna da aiki a gaban mu da yawa. Ya fito da whistle blowing gradually kamar abin ta fara mutuwa. Me yasa zai mutu? Bai kamata ya mutu ba. Inda na ga muna da laifi kenan, musulmin ma ta wajen central bank.
Alhaji Muhammad Shani ya kuma zargi babban bankin Najeriya da rashin karfafa yakan cin hanci da rashawa.
Mutanen central bank kuskure da suka samu shi ne, inda gaske ne, in za su ce da gaske ne, in mafi yana cin yana gaske da gaske yana tare da Buhari. Ai sani su lami da Sanusi. Maganar fatin corruption ne kowa ya sani, ya kawo masa miskila ta zamansa a office. Ya yi maganar cin hanci da rashawa, ya ce akwai dala biliyan 20 ta ɓace ba a san inda ta ci ba. Tun daga ranar Sanusi bai sake jin daɗin kujera office ba har ya fita a lokacin da ba shi ne. Me yasa su da suke ciki yanzu ba za su ɗauka a India ya aje su fara da shi ba? Ta yaya wacce maganar ta mutu? In suka ce suna tare da wannan gwamnati, su ɗora a inda Sanusi ya aje, ko kuma su kare tashi. Cewa bai gaskiya ba. Yau in aka jawo maka jimillar kuɗi da aka cire a kisho ɗin an kuburo ne, ko in kasu biyan ba za su iya gaya maka cewa eh lallallalle sun tsaya an yi wani abin yadda kamata, da ba haka shugaba ba ka tafi ba.
Alhaji Muhammad Hashe Shani kenan, wani masanin tattalin arzikin ƙasa kuma tsohon ma'aikacin babban bankin Najeriya ke tsokaci game da matsalar cin hanci da rashawa da ma batun da ya shafi tattalin arzikin ƙasa. Haruna Dauda Diu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.